الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة 22 ga watan Rabiul Awwal Hijra Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1417 wanda ya daidai da 6 ga watan August 1996 Sheikh Muhammad Nasir Din Al-Albani yace al-ashira alama ta 10 wadda idan musulmi ya cika akan ta za a fahimci cewa ya cika da kyau da imani mautul mar'ati fi nifasiha bi sababi waladiha mace ta mutu
a wajen naqudatta saboda dan da tazo za ta haifa li hadisi ubadah ibn samit saboda hadisin da as-sahabiyul jalil ubadah dan samit ya ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wa sallam anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam aada abdullah ibn rawaha ubadah dan samit yace manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya je gaida sahabin shi mai suna abdullah dan rawaha qala Ubadatu yace famata hawaza lahu an firashihi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai matsa daga tabarma wannan sahabi da yaje gaishewa ba fa qala sai da yace atadri man shuhada man shuhada ummati ko ka san wadanda suke sune masu shahada daga cikin al'ummata ma'ana annabi sallallahu alaihi wa sallama bai matsa daga wannan kisu na wannan sahabi ba sai da ya tambaye shi cewa ko ka san shahidan al'ummata qalu sai sahabbai baki ɗayan su dake wurin sai suka ce qatlul muslimi shahadatun muslimin da aka kashe to ya samu daraja ta shahada qala sai annabi sallallahu alaihi wa sallama yace inna shuhada'a ummati idan laqalil ashe masu yin shahada a cikin al'ummata sun zama ƴan kaɗan kenan in ya zama sai wanda aka kashe kadai a filin daga zai samu darajar shahada sai ma'aiki ya fara lissafawa ya ce qatlul muslimi shahadatun musulmin da aka kashe shi ya samu darajar shahada wa ta'unu shahadatun wa musulmin da ya mutu a lokacin annoba ya samu darajar shahada wal mar'atu yaqtuluha waladuha jam'a haka macen da ɗanta ya kashe ta garin haihuwa shine yace hiya allati tamutu wa fi batniha waladun ita ce wadda ta ainihin mutu a cikinta akwai ɗa unzur kalaman nihaya yace ka duba abin da littafin an-nihaya yayi magana dangane da wannan fassara fitta aliqil ati qariban a cikin ta'liqin da ke zuwa za a dauko magana da aka dauko daga littafin an-nihaya fi gharibil hadith ta ibn al-asir al-jazri to shine sai ainihin annabi yace wal mar'atu yaqtuluha waladuha jam'a da matar da danta ya kashe ta ma'ana a lokacin da tazo naquda sai wannan ainihin da ya kashe ta yana cikin sanadin shi ainihin sai ta mutu to shahadatun wannan hali ma ta samu shahada ya jurruha waladuha bi sararihi ila aljanna danta zai jata da cibiyar shi a ranar alkiyama zuwa ga zai jata zuwa ga aljanna ma'ana wannan cibiya ta wannan cibiya tashi wadda ainihin ya mutu yana cikin ta to za ainihin ya jata da wannan cibiya har sai ya shigar da ita gidan aljanna wannan ba daraja ce mata suka samu ba tuke da ake taro dake saboda kin yi boko kada ki aure kada ki haihu ki bari ki aiki ki samu albashi zaki rena kanki kamar yadda ainihin Said Qutb Said Sabiq ya kawo a cikin littafin fiqhus sunna wata yar boko duk ta gama abin da za ta yi gaba daya ta ki aure balle ta haihu karshe ta zo ta tsufa suka zo kuma suka ainihin sallame ta ba shikenan ba har professor ta zama a boko to shikenan yanzu ta tsufa ba ta da ɗa balle jika babu wanda sallah za ta zo ya dinko mata atamfa balle babban sallah ta zo ya kawo mata rago balle ya biya mata kujerar makka balle in ta kwanta rashin lafiyawa zai zo gaishe ta lokacin da take professor ba ta kula danginta ita ta zama babban mace to yanzu an ce ba a yi da ita domin ba ita ce autar mata ba kyau bai kare daga kanta ba dama kyanta suka ba aikin ba ita ba me za su tana tsufacin yana karewa sun gama da ita, wasu ƴan mata sun taso masu nono a tsaye masu kyakkyawan siffa, saboda haka ke an gama da ke, hancin ki ya ruruce yana majina, ba abin da za su yi da ke, dama ba aikin ki suke so ba ke suke so, ke kuma kin tashi aiki sai su watsar da ke, shikenan kin yi asara. Wannan kwa da ta haƙura ta aure ta sha wahalar ɗaukar ciki da haihuwa da sauransu, yanzu ta tsufa, ita ce ba ta da lafiya a taitaye ta a nan da ita, sallah a kawo rago, a kawo mata tufafi, a zo gaishe ta, a yi kaza a yi kaza, sai abin da take fashi za a yi, saboda mai sakamakon waccan wahala da ta sha ta aure. To tun a duniya kenan kin gane cewa ke kin yi asara, ita kuma wannan tun a duniya ta fara gane cewa ashe aure yana da daraja. Akhrajahu Ahmad, al-Imam Ahmad ya fitar da wannan hadisi a cikin mujalladi na 4 shafi na 201 da kuma mujalladi na 5 shafi na 323, Wad-Darumi da kuma Malam Darumi ya fitar da wannan hadisi a cikin juz'i na 2 shafi na 208, Wat-Tayalisi da Abu Dawud Tayalisi a cikin Musnad din shi a cikin lamba hadisi na 582, wa isnaduhu sahihun, isnadin wannan hadisi mai inganci ne. Walahu fil musnadi, har wa yau dai wannan ainihin hadisi an samu wasu hanyoyi nashi a cikin al-Musnad a cikin mujalladi na 4 shafi na 315 da shafi na 317 da shafi na 328, wa tarikh ibn asakir da kuma tarikhin ibn asakir a cikin mujalladi na 8 shafi na 436 a cikin ainihin kashi na 2 ismi na 2 na wannan mujalladi. Turqun ukhra, yana da ainihin hanyoyi daban a cikin waɗannan littafai da al-Musnad da kuma tarikh na Ibn Asakir. Wa fil babi an Safwan, a cikin wannan babi an samo hadisi daga Safwan ibn Umayya inda Darimi wan Nasa'i, wanda Darimi da Nasa'i suka ruwaito, al-Imam an-Nasa'i ya ruwaito wannan hadisi a cikin juz'i na 1 a shafi na 289, wa Ahmad da al-Imam Ahmad a cikin juz'i na 6 ko mujalladi na 6 shafi na 465 zuwa 466. Wa an Uqbah ibn Amir inda an-Nasa'i, Uqbah dan Amir shi ma ya ruwaito irin wannan hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallama, al-Imam an-Nasa'i ya fitar da shi a cikin juz'i na 2 shafi na 62 zuwa 63, wa inda al-Bukhari fi at-Tarikh, haka al-Imam al-Bukhari ma ya ainihin fitar da wannan ainihin irin hadisi daga Uqbah a cikin littafin shi at-Tarikh al-Kabir cikin mujalladi na 3 kashi na farko shafi na 58, qadiyyat al-Gharq, mas'ala dangane da ainihin wanda ruwa ya nitse da shi, shine ainihin mas'alar da shi al-Imam al-Bukhari ya fitar cewa wanda ruwa ya nitse da shi to shi ma ainihin ya samu shahada daga Uqbah dan Amir. Wa ar-Rashid bin Hubaysh inda Ahmad Rashid dan Hubays shi ma ya ruwaito ainihin wannan hadisi, al-Imam Ahmad ya fitar da hadisin nayi cikin mujalladi na 3 shafi na 289, wa rijaluhu thiqat, mutanen da suka ainihin ruwaita hadisin amintattu ne. Wa qala al-Munziri fi at-Targhib, al-Imam al-Munziri ya fadi a cikin at-Targhib wa at-Tarhib a cikin mujalladi na 2 shafi na 201, yace isnaduhu hasanun, isnadin wannan hadisi mai inganci ne, wa fihi ziyadatu wa hiya fi hadisi Ubada inda Tayalisi wa Ahmad, amma a cikin ainihin isnadin da al-Imam al-Munziri ya inganta an samu ƙari a cikin hadisin, yace shine ƙarin da yazo a cikin hadisin Ubada wanda Abu Dawud at-Tayalisi ya ruwaito shi da Ahmad. Wa an Abdullah ibn Busr inda at-Tabarani, wannan duk takhriji ne Sheikh al-Albani yake bibiyo maka ɗaya na hanyoyin wannan hadisi, cewa matar da ta mutu lokacin haihuwa din nan to fa ta samu ainihin daraja wajen ainihin shahada. Shine sai yake cewa wa rijaluhu thiqatun, isnadin Abdullah dan Busr wanda Tabarani ya ainihin fitar ya mazajan nashi amintattun mutane ne, inda al-Haythami, Haythami ya amince da su a cikin littafin shi Majma'u Zawaid a cikin mujalladi na 5 shafi na 301. Wa an Jabir bin Atik, haka Jabir dan Atik shi ma ya fitar da ainihin wannan hadisi, wa ya'ti lafzuhu fil faqrati al-atiya, a cikin wannan ainihin wato faqara ta gaba ita ce ta 11 da ta 12 za a fitar da hadisin shi Jabir dan Atik din. To kaji ainihin faqara ta 10 kenan, ma'ana matar da ta mutu a halin naquda, wannan mata ta samu daraja ta shahada. Shi yasa mata kun ji zaman ku da kuke zaman aure ba zaman asara kuke ba, haihuwa da kike shan wahala wajenta ba asara kike ba, idan kin mutu a wannan lokaci manzon Allah ya ce kin samu darajar shahada. Me ake nufi da darajar shahada? Darajar shahada din nan da ake nufi shine Allah ba zai ainihin sa mala'iku ma su tambaye ki a kabari ba, balle kuma akai gayi miki azaba. Haka a ranar alkiyama za ki samu wannan ɗana ki zai ja ki kai ki gidan aljanna. Allah ya shiryar da Al-hadiya ashara mas'ala ko kuma ainihin alama ta 11, wasaniya ashara da kuma ta 12, al-mautu bil-harq wanda ainihin gobara ta kone shi ya mutu, wa zatil jam da kuma wanda ciwon bulala ya kashe shi. Wani ciwo ne da ke fitowa mutum a ciki haka sai ga kama an yi mai bulala wurin ya tashi raɗau-raɗau haka, to wannan ciwon in ya kashe mutum ya zama sanadin kashe mutum da izinin Allah, wannan mutum ya yi shahada. Wa fihi ahadith, Ash-Shaykh al-Albani ya ce akwai hadisai da aka samu akan haka, ashharuha an Jabir bin Atik, mafi shahara daga ciki su ne daga Jabir dan Atik, shi ne wanda ya ishara a cikin watan fakara ta ƙarshe. Marfu'an, Jabir dan Atik ya karɓo daga annabi sallallahu alaihi wasallama, ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce ash-shuhada sab'atun, mutanen da suke samun darajar shahada guda 7 ne. Wannan shine kamar abubuwan da muka sha faɗi mun faɗi a makonni da suka gabata a wurin malaman ilimin usulul fiqh, sai ce hadha dhikru fardin min afradil am li hukmil am yu'akkid wa la yukhassis, cewa guda 7 ba ya nuna su kenan ba, amma ana son a bayyana cewa waɗannan guda 7 suna da wata warariyar daraja fiye da kuma saura din. Shine sai annabi ya ce ash-shuhada sab'atun siwal qatl fi sabilillah, shahidai masu samun darajar shahada guda 7 ne banda wanda aka kashe wajen ta da addinin Allah. Akwai al-mat'unu shahidun, wanda ya mutu shahada a al-mat'unu, wanda ya mutu a ta'un annoba ya mutu shahada, anan al-mat'unu ba wanda aka soka ba, bidalili qawlihi siwa al-qatl fi sabilillah, don wanda aka kashe fi sabilillah shine zai dauki hukuncin wannan ainihin wanda aka kashe. Amma wannan al-mat'un ma'ana wanda ya rasu a lokacin ta'un annoba, shahidun yayi shahada. Wal gharqu shahidun, wanda ma ruwa ya hadiye shi shi ma yayi shahada. Wa sahibu zatil jambi shahidun, wanda ciwon bulala ya kashe shi shi ma yayi shahada. A fahimci fa Hausar tamu, ba mu san abin da ku kuke cewa ba, amma abin ni dai da na sani da wannan Hausa kenan, wannan irin ciwo bulala ake ce mai, zaka ga ya fitowa mutum a gefe da gefen shi haka, kamar mutumin da aka yi mai bulala ta tasa mishi, to bulala ainihin na san shi da wannan suna, to wannan shine ainihin sahibu zatil jam, to wanda irin wannan ciwon ya zama sanadin mutuwar shi, maiki yace ya samu darajar shahada. Wal mabtunu shahidun, wanda ciwon ciki ya kashe shi shi ma yayi shahada. Wal haraku shahidun, wanda kuma har wa yau ya ainihin mutu sanadin gobara yayi shahada. Mahallin shahid kenan da can da yace sahibu zatil jam da kuma nan da yace al haraq, shi ma ya ainihin ya samu damar shahada, ma'ana musulmi ne sai gobara ta cinye shi sai ya mutu, ya samu ainihin daraja ta wajen shahada. Kamar can wajen naquda, matar da ta mutu lokacin naquda dan na tare da ita tayi shahada, wanda sai da ta mutu sai da dan ya fito sannan rashin lafiya ya kama ta sababin haihuwar ta mutu, ita ma ta shiga ciki. Haka gobara ma wanda ta cinye shi kurmus nan take ya shiga ciki, wanda ya zama sanadin gobaran ne daga baya shi ma ya rasu shi ma ya shiga ciki. Wallazi yamutu tahta al-hadami shahidun, wanda ya mutu karkashin wani gini da ya danne shi shi ma ya shahada. Wal mar'atu tamutu bi jun'in, da mace da ta mutu da da a cikin ta shahidatun, ita ma ta samu daraja wajen yin shahada. Fa dangane da wancan hadisi na farko wanda yake magana akan cewa matar da ta mutu da ainihin da a cikin ta, wannan da zai ja ta kai ta aljanna ranar gobe alkiyama. A cikin ta'liki na farko Ash-Shaykh al-Albani yace as-surratu ma yabqa ba'da al-qat'i mimma taqta'uhu al-qabila, a ragowar abin da yake raguwa na daga ainihin cibiya.
Tashi zauna ba kwanciya majalisin karatu.
Ma'ana abin da yake ragewa na daga abin da unguwar zoma ita ce alqabila, abin da ta yanke ya ragu din nan shi ake kira as-surra, ma'ana ita ce cibiya kenan. Wa huwa as-surru bid-dammi aidan, har wayo dai ana cewa as-surru aidan ma har wayo. A ta'liqi na biyu kuma da yazo ta'liqi akan sahibu zatil jam, shi kuma yace هي روم حار وانا اينهن كلين تشيو ني مي رددي يعرض في الغشاء المستبطن للأضلاع وانده يكي اينهن فتوى متون دغا تشيكي نوادن حقر قرينشي تو وانا اينهن كلين تشيو شيني يكي فسرا وانا تو سينا كما ديزو هنا بياني اكن والمرأة تموت بجمع سيكي في النهاية وانا شيني في النهاية شيني تعليق اندي يكي اكي mun gane can da yake a duba ta'liki mai zuwa wanda za a dauko daga cikin annihaya annihayatu fi gharibil hadith littafi ne wanda yake kamus ne na malaman hadisi duk abin da suke sai su duba suna da kamus din su nasu na daban saboda kowanne ilimi yana da wasu kalmomi kamar yadda kullum muke fadi wanda yake waɗannan malamai suke amfani da irin waɗannan kalmomi a cikin istilahin su ma'ana technical words wasu kalmomi ne nasu wanda sun kadaitu da su to suna da littafai da suke fassarawa kisa za ga har qur'ani sai kaje an ce qamusul qur'an qur'ani ma yana da qamus saboda kaka ga waja'at sayyaratun fa arsalu waridahum fa adla dalwa sai kace sai mota ta zo sai suka aika dan aiken su ya saka guga ka buga as-sayyaratu anan ba sayyara irin mota wannan ta zamanin ka ba as-sayyaratu anan bi ma'ana al-musafiruna al-musafirin matafiya waja'at sayyaratun sai matafiya suka zo anan as-sayyaratu ba mota ba to in ka duba qamusul qur'an sai ga an ce ay al-musafiruna ma'ana waɗanda suke matafiya mun fahimta ba za a ce mota mai kofa mai taya kaza a'a to haka al'amarin yake dangane da malaman hadisi shine Sheikhul Albani ya dauko daga cikin wannan littafi al-nihaya fi gharib al-hadith da Ibn al-Athir al-Jazri mujalladi 5 ne wannan littafi yana fassara kalmomi ne na hadisi wani lokacin hayya kai ga bayyana ma'anar hadisin gaba daya wani lokacin hayya kai ga bayani akan abin da ya shafi wannan hadisi kaza yace kaza wannan hadisi kaza yace kaza sai ya kokarin tawfik tsakanin su ma'ana yana dan tattaba matsaloli na ilimi na mutsalil hadisi ay tamutu wa fi batniha waladun ma'ana matar da ta mutu da da a cikin ta wa qila allati tamutu bikran wasu kuma suka ce ai ma'anar wannan shine yarinya ko wadda ta mutu budurwa ta mutu da wani abu tattare da ita dan yace bi jun'in wal mar'atu tamutu bi jun'in shine wasu malamai sai suka fassara da cewa da matar da ta mutu da wani abu na budurki tattare da ita ma'ana ta mutu da budurki babu da namiji da ya taba sanin ta wasu suka ce fassara shi kenan wal jum' bi banni bi ma'ana al majmu' in an ce jum' din nan an yi wa jimin banma yace ma'anar shi al majmu' wanda yake abin da yake tattare كذكر بمعنى المذكور وكثر الكسائي الجيم الكسائي ده daga cikin malaman qira'a ne da lugha shi da yazo sai ainihin yace ai wannan jum'in za a ce bi jim'in za a yi mishi kasara ne baban ma ba wal ma'ana a karkashin wannan sai fassara da cewa ma'ana annaha matat ma'a shay'in majmu'in fiha ghayra munfasilin anha min hamlin aw bukara ma'ana yarinyar wata mace da ta mutu da wani abu tattare da ita wanda ba a raba ta da shi ba na ciki ne ko na budurki a karkashin wannan fassara ta ainihin jim'in ya nuna cewa mai cikin da ta mutu da cikin ko budurwar da ta mutu da budurki da namiji bai santa ba ta shiga karkashin wannan qultu ni albani ne littafi ba albani ne karatu ba sai ce wal muradu huna alhamlu abinda ainihin nake nufi anan abinda ake nufi anan ciki kafa'an kai tsaye kawai mai ciki ake nufi ba budurwa ba bi dalilil hadith almutaqaddam fil ashra saboda hadisin da gabatar a cikin ainihin mas'ala alama ta 10 bi lafzi yaqtuluha waladuha wanda annabi yace yaqtuluha waladuha jam'a da matar da danta ya kace ta alhali tana tare da shi to kaga wannan ya nuna wannan shi take fassarar wancan hadisin mun fahimta da kyau saboda haka ma'anar cewa budurwa ake nufi wannan gurguwar ma'ana ce sahihiyar magana shi ita ce wadda ta mutu da ainihin lokacin naƙuda Allah ya shirye da mu to wannan hadisi da aka kawo yace akhrajahu malik al-imam malik ya fitar da shi wannan hadisi a cikin mujalladi na farko shafi na 232 zuwa 233 wa abu dauda da abu dauda a cikin mujalladi na 2 shafi a cikin juz'i na 2 shafi na 26 wan nasa'i da nasa'i a cikin juz'i na farko
shafi na 261 Ibn Majah ma fitar da wannan hadisi a cikin mujalladi na 2 shafi na 185 zuwa 186 wa Ibn Hibban fi sahihi da Ibn Hibban a cikin littafin shi as-sahih a cikin lamba hadisi na 1616 mawarid yace sai ka duba mawarid az-zam'an min zawaid Ibn Hibban wal hakim da kuma al-hakim an-naysaburi Abu Abdullah al-Hafiz a cikin mujalladi na farko na al-mustadrak shafi na 352 wa Ahmad da al-Imam Ahmad a cikin mujalladi na 5 shafi na 446 wa qala al-Hakim al-Imam al-Hakim an-Naysaburi Abu Abdullah sahib al-Mustadrak yace sahihul isnad wannan isnadi na da inganci wa wafaqahu adh-Dhahabi al-Imam adh-Dhahabi Shamsuddin ya muwafaqa da shi sai al-Sheikh Muhammad Nasir al-Din al-Albani Abu Abdurrahman shi ko sai yake walastu ashukku fi sihhati matnihi bana shakka game da ingancin matanin wannan hadisi li'anna lahu shawahida kaseera yace saboda akwai hadisi wadanda zasu kara she da shi ya kara karfi masu yawa taqaddama aktsaruha mafi yawancin su sun gabata mun fahimci wannan dan haka matanin al-Sheikh al-Albani baya shakka game da ingancin amma isnadin fa akwai shakka kenan tare da al-Sheikh Muhammad Nasir al-Din al-Albani dangane da ingancin shi yana ganin bai kai matsayin a ce sahih ba sai dai a ce hasan kenan shine abin da yake nufi insha Allah wa rawa at-Tabarani al-Imam at-Tabarani ya rawaito a lamba hadisi na 4607 min hadisi Rabi'in al-Ansari marfu'an bihi nahwahu duna dhikri al-Hadmi yace Rabi' al-Ansari ya rawaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallama irin wancan hadisin amma a cikin nashi riwaya a cikin tashi riwayar ba a faɗi cewa da wanda gini ya danne shi ba to kaga daga cikin shawahid din kenan qala al-Munziri Munziri ya faɗi a cikin littafin shi at-Targhib wa at-Tarhib wa tabi'ahu al-Haythami ya bi shi akan wannan fahimta a cikin littafin shi Majma'u az-Zawaid mujalladi na 5 shafi na 300 daidai yake warwatuhu mustajjun bihi fi sahih mutanen da suka rawaito wannan hadisi ana kafa hujja da riwayar su a cikin Bukhari a ƙarƙashin haka al-Hafiz al-Haythami yana ganin cewa hadisin ya zama ainihin mai inganci kenan ko kuma mai kyau a gurin shi don ba dukkanin hadisan sahihul Bukhari ne suke da matsayin sahih ba wasu hadisan suna matsayin hasan ne amma abinda ake nufi da as-sahih suna ne wanda ya shafe duk wani hadisi wanda ya tabbata a kafa hujja da shi wannan hadisi jayyid ne ko hasanin ne ko sahihul li ghairihi ko sahihul li dhatihi sai ake ya shigo karkashin sahih hadisi inda ya inganta ba sai ake dha'ifi wannan hadisi mawdu'i ne munkari ne shaz ne mutaridi ne ko wani iri don a da malaman hadisi kadai suna kasa hadisi kashi biyu ne sai hadisi ya kasa kashi biyu ko dai a samu hadisi sahihi ko a samu hadisi dha'ifi to a karkashin wannan magana suka ce hadisi sahihi da dukkan fannonin shi kenan hadisi dha'ifi da dukkanin fannonin shi to al-Imam al-Hakim an-Naysaburi a cikin littafin shi ma'rifatu ulumil hadith ya bayyana da cewa fannoni na hadisi dha'ifi sun kai wajen guda 48 to a karkashin wannan magana ta al-Hakim ita ta nuna cewa a dan malamai na da sun ce hadisi kaza dha'ifi ne yanzu ka zo ka samu wani malami ya ce wannan hadisi mawdu'i ne a babu sabani tsakanin su don su da can kawai kashi biyu suke kasawa ko dai sahihi ko dha'ifi to daga baya ne sai aka ce to dha'ifin kuma yanqasimu ila aqsamin kaseera فيه مضطرب وفيه منكر وفيه شاذ وفيه موضوع وفيه كذا وكذا الى اخر ما قسموا فبعد هذا باب ما ماكي دان كذا دا كما مالك ياتي حديثي كذا حديثي ني حسن اي حديثي ني ضعيفي يعني كذا وني مالك ياتي اي موضوعي ني دون زمانين في امام مالك انا ربعه ني بيو كوي ko dai hadisi ya zama sahihi ko ya zama dha'ifi kace sahihi shi kenan hasan ne jayyid ne duk inda ya inganta sai saka shi a wannan fanni bai inganta ba ko wani iri ne sai shi ke dha'ifi ko da ya kai matsayin mawdu'i to daga baya ne aka samu waɗannan taqsimat din wanda yake sun sauƙaƙe abubuwa da dama in kai karatu duk sai ka iya bambance su daya bayan daya insha Allah ta'ala saboda Allah dai madaukakin sarki cewa yayi ne iqra bismi rabbikal ladhi khalaq خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم kai karatu da sunan Allah wanda ya halitta Allah ya karrama mutum ya sanar da shi ilimi da alqalami yasa ilimin ka ya zama da rubutu da karatu sai ga kakwari a kai, amma baka iya wannan ba shikenan, haka nan zaka zauna al'amura sai kaga baka jin dadin tunda baka samu ilimi ba a rayuwarka. Duk takalluwan da bai da ilimi a rayuwarsa cikin kunci yake, ko ya fi waye kuɗin duniyan nan, ko ya fi waye sarauta, a cikin kunci yake. Saboda duk inda sa hannu ya zo, duk inda kaza ya zo, sai ma dan bala'i Allah wadaran jahilci ta jama. Sa hannu sai an ce maka waje inda za ka ta. Kai ka je ka sai talbijin da hannunka, naka nitsa maka rasifin kana ganin da an rubuta ga customer sign, customer signature, amma ba za ka iya karantawa ba. Sai an ce to ga inda za ka sa, sai ga wani alƙalamin ma bai iya riƙewa ba kamar ya riƙe dija haka. Jahilci kenan mana alƙalamin ma. Allah ya kiyaye. Shine sai yake cewa warawa Ahmad, al-Imam Ahmad ya ruwaito a hadisi a cikin mujallabi na 4 safi na 157 min hadisi Uqbah ibn Amir marfu'an bi lafzi da lafazin cewa hadisin Uqbah ibn Amir ne ruwaito shi daga Annabi sallallahu alaihi wasallama ga lafazin sa, Annabi yake al-mayyit min zatil jambi shahid, wanda ya mutu saboda cutar bulala. Ba fa wai malamin islamiyya ya mai dukan ya mutu ba, a'a ba haka, cuta ce sunanta kenan bulala a wurin Bahaushe. To wanda ya mutu saboda wannan cutar sai ya zama shahidi. Wa sanaduhu hasanun fi shawahid, wannan hadisi isnadin shi zai iya zama mai kyau in an hada shi da waɗanda za su shaida akan shi. Wa qad ja'at hadhihi al-jumla fi ba'd turuq hadisi Abi Hurairah al-mutaqaddam fil khamisah, wannan jumla din al-mayyit min zati al-jambi ta zo a cikin ainihin wasu daga cikin jumlolin hadisan da suka gabata, musamman hadisin Abi Hurairah wanda ya gabata a cikin ainihin alama ta biyar. Akhrajahu Ahmad, al-Imam Ahmad ya sanda wannan hadisi cikin mujallabi na 2 safi na 441 zuwa 442. Wa fihi Muhammad ibn Ishaq, a cikin wannan isnadi na wannan da ake magana din, to akwai Muhammad ibn Ishaq sahibu sira wal maghazi wa huwa mudallisun, shi wannan malami Muhammad ibn Ishaq mudallis ne. Imam Malik baya ainihin kula Muhammad ibn Ishaq idan irin haka ta faru, mun fahimta wannan da kyau ko, saboda malaman hadisi galibi ba su suka bata lokacin su a wurin rudud ba sai in ya zama lama halata. Wannan ya zo ya faɗi kissoshi kaza 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 fihi al-mawquza wal mutaraddiyatu wan naqihatu wa ma akala sab'u idza zakkaha Imam Malik, to sai wannan ranki ya baci. Dan me za a ware, dan me za a ce kaza din nan da aka faɗi ba daidai bane, kaza da aka faɗi ba daidai bane, to yana son ya ci zarafin al-Imam Malik. Sai ya zo ainihin yana cewa hatuni ilmal maula ubayyinu laku bujrahu wa kujra, ku kawo mini ilimin da bayin nan bayyana muku daidan shi da bannan shi. Wai Imam Malik ne da bayi, to saboda Imam Malik ana ce mishi al-maula, amma wala na Imam Malik ba na bauta bane, Imam Malik ba bawa bane, baban shi ba bawa bane, gidan su ba ai bauta ba. Amma mas'alar da ta faru shine alwala ya kasu kashi uku a wurin malaman hadisi. Wala yana faruwa wala islamin, idan kuka musulunta ko wani naka babanka ko kakanka ya musulunta hannun yarabawa, to in aka zo za a iya ce maka kai sunanka Ahmad ibn Muhammad Bahaushe kuma Bayarabe, to Bahaushe nasaba ka kenan, Bayarabe abin da yasa ka zama Bayaraben karfi da yaji saboda ka musulunta hannun yarabawa. To akwai kuma wala na hil, shine na alƙawarin zaman lafiya tsakanin kabila ta kaza da kabila ta kaza, da Yarabawa da Hausawa an yi alƙawarin zaman lafiya da taimakawa juna, to shi yasa wani yana cikin waɗanda suka yi alƙawarin zaman lafiya din nan Bahaushe ne, sai a rinka ce mai da Yarabe saboda me, saboda yana da abokan wala waɗanda suke Yarabawa. To na haka ne na Imam Malik din ya faru. To akwai kuma wala na ainihin bauta, shine ainihin wannan da ainihin aka saba ta shi mutum ka ƴantar da shi a matsayin ainihin bawa, to ka ƴantar da shi shi kenan sai rinka ce maka maula, ka zama mai gidan shi kenan. To kalmar tun da kalma ɗaya ce amma tana ɗaukar ma'ana uku, sai shi Ibn Ishaq sai zai rinka amfani da wannan kalma kai tsaye a kan Imam Malik, to sai a ɗauka cewa kamar Imam Malik bawa ne, to shi ne sai zai yana cewa hati ne ilmal maula, ku kawo mini ilimin maula ɗin nan bawan nan, kuma ba bawa ba ne amma kalmar ta ɗauki wata ma'ana ne, shi ne ya kawo ta. To haka al'amura suka rinka faruwa dangane da malamai. To in ka fahimci wannan, sai ka duk sanda hayaniya ta taso tsakanin malamai, ka sauka ka ba su wuri mana, za su gama faɗan su zo su haɗe kai, ko kuma jahilai kuna nan kuna gaba. Wannan malami ya ce ba za ka bi wannan sallah ba, ba za ka bi wannan sallah ba, shi kuma sai je sai bi shi, kai ya haɗa ka faɗa, ya ce karka bi wannan sallah, karka bi wannan sallah, shi kuma sai je sai bi. shi yasa ko baka da ilimi ka rinka amfani da kwakwalwarka kana yin nazari nan akan abubuwa, in ba haka ba sai ka zama wawa. Allah ya kiyaye.
To shine sai ainihin Al-Sheikh Al-Albani yace wa fihi Muhammad ibn Ishaq wa huwa mudallisun, shi wannan mutum mudallisi ne, wa qad an'ana, kuma yayi an'ana da wannan hadisi, ma'ana hadisin Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ainihin kasu kashi biyu, kamar yadda na faɗi akwai wanda ya inganta akwai wanda bai inganta ba. To hadisin da bai inganta ba me yasa ake kin karban shi? To ana kin karban hadisi ne saboda ɗayan dalilai guda biyu, ko dai ya zama an samu wannan ta'ani ne suka li sababi saqatin fil isnad, wannan ya kasu kashi biyar, sirrawi an samu suka game da mutuncin mai riwaya shi kuma ya kasu kashi goma, al mardudu li sababi saqatin fil isnad da al mardudu li sababi ta'anin sirrawi, المردود لسبب طعن في الراوي شيني يكسو غوما ما كسامت مقريا شيني كو انتبتهما شدقيا كو فاسق انشي كو ساكرتي كو غفلا كو جهالا بأسانشبا كو ناب مكا من چنحكا دا بدئا دا مكا من چنحكا دوك فياتي أجي حديث شديفي قدا كو سيء الهز دا مكا من چنحكا تو اكوية المردود لسبب سقط في الإسناد شيكما يكسو كشي ديار اكوية المعلق akwai al-mu'dhal sannan akwai al-mursal akwai al-mudallas sannan kuma sai ainihin al-munqati. To in aka samu daya cikin waɗannan illoli biyar a cikin isnadi, isnadin ya mutu. In aka samu daya cikin ainihin waɗancan illoli guda goma a cikin daya daga cikin masu riwaya, shi ma wannan isnadi ya mutu, sai dai a nemo mai wata hanya ta ƙara ƙarfin shi ko kuma wadda za ta ainihin zama ita ce za ta tsaye da kanta. To a cikin wannan isnadin sai aka samu akwai Muhammad ibn Ishaq wanda yake mudallisi ne, akan haka isnadin kuma ya zama mudallas kenan, sai ka kiyaye ka'idan nahwu din, shi wanda yake tadlisancin sai a ce mudallis, lanjaye din ai mai kasara da shadda, hadisin da ko isnadin da aka samu tadlisancin sai a ce mudallas. To shine yace wa huwa mudallisun, mutum ne wanda yake mudallisi, mutumin da yake mudallisi
tadlisanci shine ha'inci ne a cikin isnadi. Daya daga cikin misalan shi shine baka yi karatu a wurin malam wani ba, amma kun yi zamani daya da shi, to sai ka karbo hadisi a wurin wani mutum mai rauni wanda shi kun yi zamani daya da shi. Idan ka zo ka ce wa mutane haddathana fulanun, za su ci karbe, sai ka ainihin cire wannan malami. In ka cire wannan malami, sai ka zo sai ka ainihin jona sunan malamin malaminka kenan, wanda shi ma kun yi zamani daya da shi. Kamar misali, sai a samu kai a matsayinka na ɗalibi, sai kai karatu a wurin Abdullahi ibn Lahi'a al-Qadi. Idan ba ɗaya daga cikin al-Abadilati Salasa ba, in aka samu mutum ya yi riwaya a wurin shi sai a ce ba a karɓa. Idan aka samu Abdullahi ibn Wahab ko Abdullahi ibn al-Mubarak ko Abdullahi ibn al-Mukri, ɗayan waɗannan uku suka yi riwaya wurin wannan malami, za a karɓi ainihin riwayarsu. Dalili, saboda sun yi karatu a wurin wannan malami qabla al-ikhtilaf, kafin kwakwaloshi ta cuɗe, kafin littafan shi su ƙone, suna dubawa kai tsaye daga cikin littafan wannan malami, kuma ya karantar da su su yi riwaya a wurin shi. To duk wanda ya zo ya ce haddathana Abdullahi ibn Lahi'a, in aka gaba ɗayan waɗannan guda uku ba za a karɓa ba, to sai zama kai baka ɗaya cikin waɗannan guda uku ɗin. In ka zo ka kawo hadisin ba za a karɓa ba kenan. To a ƙaddara kai ka karɓo hadisin wurin Abdullahi ibn Lahi'a, Abdullahi ibn Lahi'a ya karɓo wannan hadisi a wurin Imamu Malik, duk misali nake mana wannan. To da ka zo sai ka ga cewa in ka ce haddathana Abdullahi ibn Lahi'a, qala haddathana Malikun, za a ce ai Abdullahi ibn Lahi'a mutum ne wanda yake mukhtalit, wa anta qad rawaita anhu ba'da al-ikhtilaf fala tasihhu riwayatuka anhu faturaddu, in ka ga za a tunkuɗa riwaya ka saboda haka, sai ka ƙetara sunan malaminka Abdullahi ibn Lahi'a wanda yake mai rauni din, sai ka danganta kanka ka ce haddathana, ko sai ka ce an Malik, don ka ce haddathana Malik kai ƙarya tunda ba shi ya baku ba, amma sai ka ga sun yi wayo su ce an Malikin. To sai kuma malaman hadisi da su waɗannan mudallisai suka ɓullo ta wannan dabarar, malaman hadisi kuma sai suka ɓullo musu min haythu la ya'lamu, su za su zo su ruwaito hadisi wurin mutum mai rauni, sai su yanke sunan shi, sai su hada da sunan malamin shi, sai su ce an, saboda sun yi zamani ɗaya, sai a ɗauka daga wurin suka karɓo wai dan a karɓo hadisin su. To malaman hadisi kuma duk in kai mudallisi ne, Allah ya tona asirinka a wurin su. Malamai sun rubuta littafai tabaqatul mudallisina, dukkan ku an lissafe ku koma su yin tadlisanci, sai a ce to shikenan. A yanzu da ka ce an Malikin, kai din nan mudallisi ne, to mudallisi in ya ce an, ba a karban hadisin shi. Don haka anan a Sheikhul Albani ya ce wa huwa mudallisun, shi Muhammad ibn Ishaq mudallisi ne, wa kada an anahu, kuma ya yi an ana wannan isnadi. A karkashin haka isnadin ya zama mai kenan, ya zama ba'ifi. Ai, an shiga cikin wani mathematical order ne kuma na malaman hadisi, shi yasa kowa ya jingum, wani bai san da aka tarza. Waɗannan matsalolin kuma ba a warware su ba, karatun kuma ba zai tafi ba yadda ake. Mun fahimci wannan da kyau ko? Allah ya shiryar da mu. Kamar cuta ce a cikin ciki, afwan, cuta a cikin ciki, dole sai an yanka wannan fatar ta ciki da take lafiya lau, sannan a ciro ta. In ba haka ba fa, la sabila ila al-wusuli ilaiha, ba za a kai gare ta ba. To shi yasa waɗannan matsalolin sai an tattauna su da wuyar da komai, ka je ka koyi ilimin matsala, yadda an zo ana bayani ba za ka zama ba gidaje ba, amma zai zama ilimin hadisi ya zama bakon abu a ƙasashen mu. Har wai in mutum ya haddace baiƙuniya, shikenan wai zai dauka wai ya zama malamin hadisi. Baiƙuniya littafin ƴan mata ne, fa ƴan mata ya kamata a sa baiƙuniya. Baiti 33 in dai koyan karatu kake da gaske a wuni ɗaya za ka karance ta. Baiti 33 kuma har ina ce baiti 33 in ka ɗauka karatu da safe ka ɗauka da la'asar, ai ka gama da ita. To amma wani sai shekara 10 a baiƙuniya, ran da ya gama ta kuma sai ya ce akwai hadisin da bamu sani ba a duniyan nan, na iya baiƙuniya, ka iya baiƙuniya. Haka ba na tattaunawa kan matsala wane al-ramma ne da daɗe, to amma yanzu gaskiya bai iya tajwidi ba, ce wai shi za a ce bai iya tajwidi, tun kan a haife ka na haddace yar maluna, akramaka Allah, dan ga haddace yar maluna mai kai. Kamar ana magana da professor ne da dan ABCD, ce kai ni fa na iya ABCD, dan ka iya ABCD sai me iwa, to dan ka iya yar maluna sai me yar maluna rumul idgham, da za a zo a ce daga cikin su wanne ne da gunna, wanne ne babu gunna, sai ya tiro. Na'am. Na'am. An ana shine yace an, idan mudallisi yace an, ba a karban hadisin shi, shine an ana din. Amma da idan ya ce haddathana, to sai a ce sarraha bit hadith, shine an ana din, shine an. وحديث جابر بن عتيق يتي وحديث جابر بن عتيق المار آنفا يتي ودنا حديثي ذات قارا ووانشان كارتي الميت من ذات الجنب شهيد كودا وانشان أنسى ما أقوي مدلسي أتكي تو هكا حديث جابر بن عتيق ذات قارا وانشان كارتي داما أنكاو شيدا ني باوي مستقل ني بنفسه ببلي أتي شيني أينهم واتو باذا أكفه جالي شيبا شيفا جماعة مداجي أي كراتوفا kamar yadda na fara tsuntsina mana ran nan ana ta ana karatu a kasashen duniya mun gane wannan ko ƴaƴan Hausa suna nan suna taron maulidi da tuta da ƴan ledoji kamar ƴan kirsimeti wallahi ku daina wa ƴaƴan ku asara wallahi za ku ja nan da shekara 30 su zo suna la'anta ku ba ku koya musu arabiya ba ba ku koya musu sana'a ba ba ku bar su sun yi boko ba kawai kun bar su ƴan mata sai su sa hijabi sai su sa bajan wani kato sai su dauki tallan gyada maza sai su sa ainihin jarhula sai su kawo baje sai su sa su kuma sai su tafi tsinta kwalabe wallahi tallahi za a yi nadama nan gaba fa Allah ana faɗin maganar yanzu gashi hijira annabi na da 1417 wallahi in Allah ya tsawaita duniyar nan da shekara 30 waɗannan ƴaƴan sai sun zo suna cewa Allah ya isa mun ga iyayen da ke tarbiya ma shekaru 30 40 60 da suka wuce yanzu sai kaga tsoho in yaji dan yaro yana karatu kamar bakurai shi sai kaji tsoho yana kuka yana Allah ya isa yaron yake wa Allah ya isa ko iyayen shi yake wa Allah ya isa to dan me za ku cuci ƴaƴanku ko yanzu ba za ku bar ƴaƴanku su je su karatu Muhammadiya ba su haddace alqur'ani ba za ku bar ƴaƴanku su ainihin tafi su karatu boko ba kun bari dai an tsere mana a ko ina sa'annan ƴaƴanku ba su iya sana'a ba me ƴaƴanku suka iya in an zo ana karatun hadisin manzon Allah wai sai ku turo su su zo su wuce suna la ilaha illallah labbaika ya labbaika za ku yi labbaika a cikin wuta fa wallahi Allah saboda haka ku rinka lura da irin waɗannan abubuwa ƙiyayyar da kuke mana ku rinka sassautawa kuna tunani akan abubuwan da muke gaya muku ba mu za ku kalla ba mu tunda ba ku kin mu ku je Allah ya gafarta muku amma ku tunda ba ku kaunar mu kuje Allah ya fe muku ya gafarta muku amma ku rinka kallon kalmomin da muke faɗi in kuka ji waɗanda suke daidai ku ɗauka ku yi aiki da su waɗanda ba daidai ba mu ma ku roki Allah ya gafarta mana amma sai ya zama kawai ku kun toshe kunnanku malamanku ba sa bayyana muku gaskiya kuma inda za a wayar muku da kai kuma sai ku yi jafa'i an zo za a karantar da mutane addini ku kun zauna ba ku haka muka tashi a anguwan nan mu haifaffun anguwan nan ne ba a karantar da mutane addini a anguwan nan daga ƴan caca sai ƴan daba sai gidan club sai ƴan rawar banjo sai masu goge sai ƴan iska sai da sallah a tafi yawon picnic ba abin da ake kenan ba abin da muka tashi ake kenan a anguwan nan sai dai ka dada a wajen lalacewa amma babu ragi cikin waɗannan da na lissafa wani wuri ne ake zama ana karatu sai shekara gida ɗaya ake maulidi duk muciyan nan da yanzu ne maulidi ya zama gidan uban kowa shi ma sai gayyato yau ana murnar haihuwar fiyayyen halitta rana ɗaya ana murnar haihuwar fiyayyen halitta amma bayan nan shikenan kana tafiya ainihin kasuwa waye fiyayyen halittarka kuɗi office waye fiyayyen halittarka kuɗi amma rana ɗaya 12 ga watan Rabiul Awwal yau ana murnar fiyayyen halitta duk ku shanye wa mata zoɓo drink Allah malam sai ga katon limami yayo naɗi kawai an zo yana ta zuƙar zoɓo malam a wurin maulidi jin mata jali su je suna cewa ni kaga ma dai jali na ya karye saboda maulidin nan ta ce to ki yi hakuri manzon Allah ya cika miki Allah raba mu da damfara an je ka san 419 tana da yawa malam iri ce 419 iri ce shine sai malam yake cewa as-salisu as-salisatu ashara alama ta 13 al-mautu bida'is silli mutumin da ya mutu saboda cutar tarin fuka shine as-sil tuberculosis liqaulihi sallallahu alaihi wa sallama saboda manzon Allah ya ce al-qatlu fi sabilillahi shahadatun wanda ya mutu saboda tada addinin Allah yayi shahada wan nufasa'u shahada matar da ta mutu lokacin naquda ita ma ta yi shahada wal haraqu shahadatun konewa mutum gobara ta cinye shi shi ma yayi shahada wal gharaqu shahadatun mutumin da ruwa ya cinye shi yayi shahada wasillu shahadatun manzan Allah ya ce mutumin da tarin fuka ya kama shi har ya kashe shi yayi shahada wal batnu shahadatun ma'aiki ya ce wanda ciwon ciki ya kulle shi shi ma yayi mutuwar shahada sallallahu alaihi wasallam Allah ya sami mutuwar shahada qala fi majma'iz zawaid al-haytham ya fadi cikin littafin shi majma'uz zawaid a cikin mujalladi na biyu shafi na 317 da mujalladi na biyar shafi na 301. Amma kafin sannan ga wani ta'aliki can da Sheikh Al-Albani yace bi fatahataini, wannan kalma al-haraqu din nan, al-haraqu da harfafe din da radin za a yi musu fataha ne. Wa kadhal gharq yace haka kalma gharq, kama fi hashiyatil musnad, haka yazo a cikin hashiya ta musnad. Abinda ake nufi da hashiya, asalin hashiya da larabci shine geza, geza, geza da ke gefen bargo. To malaman da idan suka zo suka dauki wani babban littafi sai su ainihin yi mishi sharhi, sai su kewaye shi haka, sai ya randa da shi, ya zagaye shi. To wannan ainihin gefen na wanda ya kewaye din sai a ce mishi hashiya, saboda ya kama da geza, shi ma ya kewaye asalin littafin. Mun gane. To wannan malami wanda za mu ainihin mu zo mu ji shi As-Sandi, wani babban malami ne da ya zauna a Madina, ya karantar a Madina, yana daga cikin ɗaliban shi tsohon vice chancellor na jami'al islamiyya ta Madina, Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, yana daga cikin ɗaliban shi waɗanda ya karantar da su tun yana yaro. Shi wannan malami ya taso daga ƙasar su ne can wajen Afghanistan, ya taho ainihin Madina, yazo ya zauna, yazo ya karantar da sunnan Annabi sallallahu alaihi wasallama. Zaka ga akwai wani sahihul Bukhari, zaka ganshi da kananan rubutu, an kewaye shi da wasu kananan rubutu. To wannan hashiya din wannan malamin yayi, yayi wa Muslim, yayi wa duk waɗannan littattafan baki daya. To shine Sheikh Al-Albani yanzu yake kafa hujja da cewa kama fi hashiyatil musnad, haka yazo a cikin wannan hashiya ta musnad, wannan ta'aliki da ainihin aka yi wa musnad lissandi na shi wannan ainihin as-sandi, shine yake qa, wannan qafun ma'ana waraka, takarda ta 301 a cikin juz'i na fil madinatul munawwara. Albani yace ya dauko wannan magana ne don wannan littafin ba a buga shi ba, sanda Albani ya dauko magana a ciki, shine yace to ya dauko ne daga cikin library dake da suna na Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah wanda ke Madina. Kaji hadin da aka dauko, tunda littafin ba a buga shi ba ya yada a duniya, balle kace na ne ma ban samu ba, amma su fi Sheikh al-Albani Allah ya hore musu, suna da maktaba az-zahiriyya, wannan tana tattare da littafai ga sunan da maktubat da matbu'at, waɗanda suke rubutun hannu ne har yanzu ba a buga su ba da waɗanda aka buga su. To haka a Madinatul Munawwara, to Allah ya sa Sheikhul Albani kamar yadda naka tarihin shi farkon wannan littafi, ya karanta a Jami'al Islamiyya, ya zauna a Madina, gashi nan ya zauna kasashe da dama, wannan yasa ya samu littafai da dama, yadda yake da wahala in ba dagewa kai ba, kai sai dai ka zo ka mutu da kunci a nan sabon gari, sai dai ka mutu da kunci in ba kai hankali ba wallahi, saboda inda ya leƙa baka leƙa ba kuma kace zaka yi mai naƙaji. Sai ya samu wani fukataccen dan firamare wanda yake fama da sillu din, shi ma yayi sillun yake fama da shi ta babulosis din, kawai ka gama dan haya islamic din kawai, shine zai wa Albani naƙaji. Ai wa Albani naƙaji malam, sai ka kintsa malam, ai kwarai da gaske. To shine yace al-Imam al-Haytham ya faɗi a cikin littafin shi Majma'u Zawaid, man faɗi shafuffuka din, yace rawahu Tabarani fil Awsat, الامام الطبراني شير ويتونا حديثي اتكل التافن شي المؤجم الاوسط عن سلمان دغ سلمان وفيه مندل بن علي اتكين اسناد وانن اينين حديثي نا طبراني اكوني متوم مي سونا مندل دان علي وفيه كلام كثير اكوي مغانغانو ما سيوا دا معلمي سكاي اكن شي وقد وثق قد يته دي ان امنتي دا شي تو كاغا ا متسينكا نا طالبين حديثي ابون فدا اكي سو wadannan matsalolin ishara ake maka ana tsogalo ka ne yanzu da daddare sai ka tafi ka je ka dauki mandal ibnu ali sai ka je ka dau littafin tahzibut tahzib ka karanta tarihin shi in baka samu ba sai ka koma cikin littafin da suke magana akan malamai dha'ifai sai ka je ka dauki mizanul i'tidal sai ka je ka dauki al-kamil fi dha'afa'ir rijal ad-dha'afa wal matrukin na imam an-nasa'i ad-dha'afa wal matrukin na imam ad-darqutni ad-dha'afa wal matrukin na imam an-nasa'i da sauransu duk sai ka je sai ka duba ka ga cikakken tarihin wannan malamin shikenan baka zama muqallid ba kenan an fada ka je ka duba amma an fada ka yi shiru randa ka zama malami kuma shikenan sai ka zo kai ta ƙarya sai san an fadi waɗannan abubuwa zuwa zaka je ka duba qultu ni Muhammad Nasir bin al-Albani sai nace lakin yashadu lahu hadith Rashid bin Hubayth alladhi sabaqat al-isharatu ilayhi fil 10 yake sai dai hadithin Rashid dan Hubayth zai ainihin yi sai da zai kara wannan karfi wanda an riga an yi nuni gare shi a cikin alama ta 10 faqad zada fihi Ahmad yace domin al-Imam Ahmad ya kari a cikin shi riwayatin lahu a cikin riwayar Imam Ahmad a cikin wancan riwaya yake wasillu haka
da mutumin da ainihin ya mutu saboda tarin fuka. Tarin fuka an san cuta ce mai tsanani ko jikinka zaka ji kamar zai fashe saboda zafi da tari da menene zafi ne. Warijaluhu muwaffaquna, yace mutanen da suka ruwaito wannan hadisi an amince da su. Wa hasanahu al-munziri kama sabaq, yace al-munziri ya kyautata wannan hadisi kamar yadda bayani ya gabata. Wala hu shahidun akhar fil majma, akwai kuma wani hadisin wanda zai tsara wannan karfi ya zo a cikin littafin majma'u zawaid min hadisi ubadah ibn samit, akwai riwayar hadisin ubadah ibn samit. Wa shahidun salis min hadisi aisha inda abi nu'aym fi akhbar asbahan, yace akwai kuma wani hadisi na uku wanda zai tsara wannan karfi. Aisha ce ta ruwaito shi wanda ya zo a cikin littafin akhbar asbahan na abu nu'aym al asbahani a cikin mujalladi na farko safi na 217 zuwa 218. Arabi'a ashar, alama ta 14 daga cikin alamomin da za a gane mutum ya mutuwar shahada. Al-mautu fi sabilid difa'i anil mali al-murad jasbuhu, yace mutumin da ya mutu wajen tunkuɗe wanda yake nufin ya kwace miki dukiyar. Wani yana nufin ya kwace maka dukiyarka sai ka tsaya kai gwagwarmaya har ya kashe ka, ka samu ainihin cikawa da kyau insha Allah. Wa fihi ahadith, Al-Sheikh Al-Albani yace akwai hadisai waɗanda zamu kafa hujja da su. Daga ciki awwalan, na farko, annabi yace man kutila duna malihi, wa fi riwayatin man urida maluhu bighairi haqqin faqatala faqutila fa huwa shahidun. Manzo Allah yace man kutila duna malihi, wanda aka kashe shi saboda dukiyar shi ya shahada. Wa fi riwaya, a wata riwaya ma ake yace man urida maluhu bighairi haqqin, wanda aka nufi a kwace dukiyar shi ba tare da wani dalili ba. Faqatala, ya tsayaye fada yi gwagwarmaya don ya kare kanshi. Faqutila, ha aka kashe shi, fa huwa shahidun, ya yi shahada. Akhrajahu al-Bukhari, Bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin juz'i na 5 safi na 93, wa Muslim da Muslim a cikin mujalladi na farko safi na 87, wa Abu Dawud da Abu Dawud a cikin juz'i na 2 safi na 285, wa Nasa'i da Nasa'i a cikin juz'i na 2 safi na 173, wa Tirmidhi da Tirmidhi cikin juz'i na 2 safi na 315, wa sahahu, kuma Tirmidhi ya inganta wannan hadisi. Wa Ibn Majah, Ibn Majah ya ruwaito wannan hadisi cikin juz'i na 2 mujalladi na 2 safi na 123, wa Ahmad da Ahmad a cikin lamba hadisi na 6816 da kuma 6823 da 6829, kulluhum bir riwayati thaniya, dukkanin su sun ruwaito wannan hadisi da riwaya ainihin ta biyu, illa al-Bukhari wa Muslim, sai dai Bukhari da Muslim fa bil ula ya ruwaito shi da riwaya ta farko cewa man qutila duna malihi, amma sauran dukkan sun ruwaito da man urida maluhu bi ghairi haqqin, ita ce ar-riwayatu thaniya. Wa hiya riwaya lin Nasa'i, wannan riwaya ta farko ma Nasa'i ya ainihin ruwaito ta, ko da yake ya ruwaito ainihin wato ta biyu din. Wa Tirmidhi wa Ahmad, haka Tirmidhi da Ahmad su ma sun ruwaito ta. Ahmad ya ruwaito wannan a cikin lamba hadisi na 6822, kulluhum an Abdullah ibn Amr, dukkanin su baki ɗayan waɗannan malamai da muka faɗi sun ruwaito wannan hadisi ne daga sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallama mai girma Abdullah dan Amr dan As, Allah ya ƙara musu yarda baki ɗaya. Illa ibn Majah, sai dai Ibn Majah fa an Abdullah ibn Umar, shi ya ruwaito daga Abdullah dan Umar. Kaga malaman hadisi ko akwai bambanci tsakanin Abdullah dan Umar da Abdullah dan Amr. Wannan Abdullah dan Amr dan As, wannan Abdullah dan Umar dan Khattab, dukkanin su sahabbai ne na annabi sallallahu alaihi wasallama, kuma suna daga cikin sigarus sahaba, kanana ne cikin sahabbai din, matasa daga ciki. To shine anan ne fa'idar wannan ilimi take tasowa na bangaren ilimin hadisi, ilimi na ainihin al-mu'talif wal mukhtalif. Al-mu'talif shine sunan da ya ainihin yi kama da juna, da kuma al-mukhtalif sunan da ya saba wa juna. Menene misali akan wannan? Shine wannan Amr, Abdullah dan Amr da Abdullah dan Umar, sunayen sun yi kama da juna amma ba ɗaya bane. To dama Amr wannan wawun din ana sa shi ne dan a bambance tsakanin Umar da ainihin Amr din. Shi wannan wawun ba a fadin shi gaba ɗaya a ainihin wajen karatu. Don haka da zaka zo ka ce ra'aitu, sai ka ce Amran, sai ka ainihin sa wannan ra alif a gabanta, sai ka yi fataha guda biyu, wawun din ya tashi aiki. Mun fahimci wannan da kyau ko? To shine wannan, akwai malamai sun yi rubutu akan waɗannan al'amura da yawa don ka iya bambancewa. Mun kawo wannan misali, nake jin a cikin wannan karatun wannan littafi ne makon da ya wuce, ko a wani karatu ne a cikin karatun tafsir, na buga misali cewa a haka ko a Hausa akan iya samun irin wannan. Akwai bambanci tsakanin ancau da aucan, kuma duk garuruwa ne a nan ƙasar Hausa, amma kuma da bambanci. Amma kaga sunan in baka yi hankali ba sai wannan ya ruɗe ka, wannan ya ruɗe ka. وفي الباب عن سعيد بن زيد اتكم wannan babi an samu hadisi daga Sa'id dan Zaid, wa yati fil 15 yace yana nan zai zo a cikin ainihin wato alama ta 15.
ثانيا حديث نبي عن ابي هريره رضي الله عنه قال ابو هريره الله يقال مش يرضى يجي جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم wani mutum ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa qala ya rasulullah mutumin yace ya manzon Allah ara'aita in jaa rajulun yuridu akhdha mali me kake gani idan wani yazo yana son ya kwace dukiyata sai in mika mishi kawai da an ce kawo sai kace kawo sai ka mika da an zo an nemi in bayar sai in bayar qala manzon Allah yace fala tu'ti malaka kar ka bashi dukiyarka ka je kai gogormaya ka je ka fadi ka tashi ka je ka ciyo riba ka samu dukiya ka zo ka danka wani kato kawai annabi yace a'a qala sai sahabin yace ara'aita in qatalani to ya kake gani idan ya nemi ya fada da ni dan ya kwata dukiyar qala annabi yace qatilhu kai ma sai ka nemi fada da shi to amma wannan akwai zawabit fa akwai abubuwan lura ya rike bindiga kai kuma ko reza baka da ita ina ake magana fada yana gefe guda zai dauke ka fatti kenan kawai ka gama farfarfar da kafafuwan ka sai dai a dawo da gawarka amma kai kato shi kato ba bindiga yace kawo ka ce ba za a bayar ba yana tatima ka kai ma sai ka tatime shi sai wanda yafi karfin wani to shine abin da ya kamata a lura qala sai yace ara'aita in qatalani to na kama shi da kokowa manzon Allah in ya kashe ni fa qala sai annabi yace fa anta shahidi kai kai shahada qala sai annabi sai mutumin yace ara'aita in qataltuhu to inni na kashe shi fa ya manzon Allah qala sai annabi yace huwa fil nar shi kuma dan wutan akhrajahu muslim al-imam muslim yafsad wannan hadisi a cikin mujalladi na juz'i na farko shafi na 87 wa akhrajahu an-nasa'i al-imam an-nasa'i yafsad wannan hadisi a cikin juz'i na biyu shafi na 173 wa ahmad a cikin juz'i na farko shafi na 339 da kuma shafi na 360 daidai min turukin ukhra anhu ta wasu hanyoyin daban daga ainihin abu huraira Allah ya kara mishi yarda kaga waɗannan yana nuna mana
yan kasuwa mu ashe yan kasuwa musamman da ke zuwa fatauci ashe su san addini ko duk san da dan fashi ya tare ka din nan in ka shirya to ka san za ku yi ba ta kashin nan a karkashin dokar manzon Allah za ku yi ka san matsayin ka in ka mutu ka san matsayin shi in ka kashe shi shi yasa ake cewa mutane ko ba za ka je makaranta ba karatu da ake yi ana wa'azi tsakanin magariba da isha din nan ba wani lokaci bane awa daya dai awa daya kana hiratin daga karfe nawa wani sai zauna hiratin daga karfe 9 sai kai karfe 1 to tsakanin magariba da isha awa daya sai wani ya kasa hakuri ana sallama sai ya fice sai ya tafi kuma yana ta kunkuni yanzu karfe 9 da kwata ba a yi sallah ba me za ka yi in an yi sallar gantali za ka tafi sallama ko kuma gidan caca ko abin nan mun fahimci wannan da kyau ko wajibi ne mutane su rinka sanin waɗannan abubuwa in ba haka ba sai ka zo kana addini fardu aini akan ka baka sani ba jama'a yanzu waɗannan al'amura da ake karanta na jana'iza tsakanin mu da Allah an san su ne a kasashen mu ba a san su ba to abin da baka sani ba kaje an zo ba a karantar da kai to me kamata ba kai ba kai tsuma ba amma ina shi yasa an Allah ya kawo ka da'awa a Najeriya to sai dai kai ta roƙon Allah ya hakurtar da kai in ba haka ba sai a samu al-futur sai ka gaza sai ga abubuwan sun yi yawa waɗanda ɗin kake fatar su ne za su ɗauki da awar siyaɗa ta su ma sai ga cewa abin kamar babu karfashi kuma wai suna so kenan wai su ma da suke so kenan waɗanda ba su so kamar ai sai su tsaya bakin dogo suna aiko da ashariya ثالثا حديث نوكو ام مخارق رضي الله عنه daga مخارق الله ya kara mishi yarda قال yace جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال wani mutun yazo yace ya manzan Allah ar-rajulu ya'tini fa yuridu mali mutun ne yazo yake son ya kwace dukiyata qala annabi yace zakkirhu billahi fa ne mutun manzan Allah mai wa'azi kenan mutun ne yazo zai kwace dukiyata manzan Allah sai manzan Allah yake kai mishi wa'azi ka gama shi da Allah kun ji masu fatauci kurmi da sauransu to kai ka iya wa'azin tukuna kai ma an da muhtajin ila zikr kai ma kana bukata a wa'azantar da kai ne to sai ka wa'azantar da shi kai ka ji tsoron Allah ittaqillah yana sharowa da gudu bring your money sai ka ce fear god qala fa illam yuzakkar annabi yace in mutum yace inna wa'azantar da shi bai ji ba fa talauci ya mishi yana tsakanin dabinai dan iska yana ta shan daga yaushe zai ji wa'azi ya ga kudi yanzu zai duwa aziz kala tunda bai duwa aziz ba sai annabi yace fasta'in alaihi man haulaka min almuslimina sai kai kururuwan musulmin da ke kewaye da kai su taimaka maka kala annabi sai mutumin yace fa in lam yakun hauli ahadun min almuslimina in ya zama kewaye da ni ba wani musulmi fa duk arna ne gafi nan masha ya fam wine yaya
Allah ya kiyaye, amma kana ihu in baka dan iya brokin da zaka kururuwa ba dan kana wayo Allah wani arna yasa abin da kake tabi taba jin an ce Allah ba tunda uwar shi ta yi inda bai taba ratso arewa ba shi kuma a cikin arnan taka yake arnan taka yake qala sai ce fasta in alaihi sultan sai ka yi kuwa sarkin gaggau da iyan dagaci ne an gwon mu siyasi kaji ku fito za a yi mun fasi sai kai kirari sarki ya fito
qala fa inna as-sultan anni idan sarki ko mai anguwa ya kauce bai ki fitowa wa ajjala alayya dan fashin kuma yayin gaggawa ya afko min qala sai annabi yace qatil duna malak qatil duna malik ka tsaya kai yaki da shi don ka kara dukiyarka hatta takuna min shuhada'il akhira har ka zama cikin masu shahada ranar lahira aw tamna'a malaka ko kuma in baka samu damar shahada ba in baka kashe shi ba ai bai kashe ka ba kai ka kashe shi kaga ka hana dukiyarka kenan اخرجه النسائي امام النسائي افتدى عن حديثي واحمد ده احمد ا cikin juz'i mujalladi na 5 shafi na 294 da shafi na 294 sai sake maimaita shafi na 294 ko ya sake cewa kuma shafi na 295 a zahiri yana son ya ce 294 da 96 da kuma 95 wa ma'ana 294 296 a zahirin abin da yake son ya ce kenan wa ziyadatu lahu qarin da aka samu na Imam Ahmad ne fa sanaduhu sahihun ala shart Muslim sanadin wannan hadisi isnadin ya inganta a bisa sharadin al Imam Muslim Allah ya shiryar da mu anan za mu kwana insha Allah ta'ala sai kuma karatu na gaba Allah madaukakin sarki ya datar da mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika